بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 14 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma ya dace da lissafin 14 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Area 8 Garki anan yankin birnin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke tafsirin alqur'ani mai girma munasabar watan ramadana ayo insha Allah zamu dauki darasi na 6 kenan daga suratul baqara zamu tashi daga aya mai lamba ta 16 fadin Allah madaukin sarki ulaiikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda arma bismillah
من همه ونفسه ونفسه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
Allah madaukin sarki yace ulaiikal ladina ishtarawud dalalata bil huda wadannan sune suka musanya shiriya da bata fama rabihat tijaratuhum saboda haka kasuwancin su bai riba ba wama kanu muhtadina kuma basu zamo shiryayyu ba Allah madaukin sarki yana ci gaba da yi mana bayani akan sifofin munafikai da ayyukansu da sakamakon da suka ɗauka wa kansu na rashin nasara Allah ya ce ula'ikal ladina ishtarau dalala waɗannan su ne wanda suka sayi ɓata ko suka musanya ɓata da shiriya wato suka anshi ɓata a madadin shiriya suka musanya shiriya da ɓata fama rabihat tijaratuhu saboda haka kasuwancin da suka yi babu riba wama kanu mutadina kuma ba su zama cikin shiryayyu ba mun ji a baya sun zama minal mufsidi sun zama wato cikin masu barna sun zama waɗanda suke la yafqahuna ba su da fahimta sun zama masu izgili yanzu kuma Allah ya bayyana mana cewa ba sa kan shiriya al-imamu tabari yake cewa akhadhu dalala wa taraku al-hidaya sun dauki bata sun bar shiriya saboda wato duk abinda suke ansa suke yi duk abinda suka dauka suna yi na bata shine wato karaya arzikin su shi zai dawo musu da rashin cin nasara wannan kasuwanci anan yana iya daukan ɗaya daga cikin ma'anoni guda uku da zamu zo mu ci Allah yana cewa a wani waje man yatabaddal kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil shine yana abin da suka yi wanda ya canza imani ya karbi bata to wannan babu shakka ya kai matuƙa wajen ainihin wato bata daga hanya madaidaiciya wannan aya tana ishara ne zuwa ga tattaruwan munanan ɗabi'u da munafikai suka tara wa kansu rashin son gaskiya shakka zaɓan ɓata izgili da addini yin fuska biyu wai za laƙul ladina amanu qalu amanna da ire-irensu saboda haka aka tattara maganganunsu a cikin wannan ainihin wato aya cewa waɗannan su ne wanda suka zaɓa wa kansu ɓata a madadin shiriya. Allah ya ce ga baki ɗaya kasuwancin da suka yi bai yi riba ba. Domin riba a kasuwanci shi ne ka siya abu, ka je ka saida shi da kuɗin da ya fi abin da ka siya. Ka sai wani abu, ya zama ana da tsananin buƙatar shi, saboda haka ka sa farashin da ka ga dama fiye da wanda ka siya. Wannan shi ne kasuwanci mai riba kamar yadda aka sani. Kuma duk ɗan kasuwa abin da yake nema kenan riba. Saboda haka ba zai yarda ya sanya kuɗinsa ba sai inda yake da tabbas ko yake da marinjayin zato akan za a samu riba su kuma sun sanya kayansu sun sanya dukiyarsu a inda ba su da tabbas ba su da marinjayin zato, ba su da ainihin wato dacewa da abin da ya kamata a wajen. A Allah ya ce wa makanun mutadina, kuma ba su kasance masu samun shiriya ba, saboda sun fita daga imani zuwa kafirci, sun fita daga shiriya zuwa bata, sun fita daga aljama'a tarin al'umma zuwa alfurqa raba kai, sun fita daga sunna zuwa bid'a, sun fita daga imani zuwa shirka. Saboda haka babu ba sa cikin masu shiriya kwata kwata, ba sa cikin masu shiriya kamar yadda Uthaymeen yake cewa ai ma kanu muttasifina bil ihtida, basu zama masu siffantuwa da shiriya ba, hina mashtarawud dalalata bil huda, yayin da suka sai bata suka bayar da shiriya. Wannan zance da aka ambata anan yana iya daukan kamar da muka ambata ɗaya daga cikin ma'ana biyu ko uku. Muka lura lafazin ishtarawu, zamu ga cewa a cikin alqur'ani an yi ma wannan wawun din wasali, ba a ce ishtaru kawai ba, sai aka ce ishtarawu aka yi ma wawun dhamma. Wannan wata ka'ida ce ta larabci, kamar yadda malaman nahwu suke bayyanawa, shine ana ce mata wato wawu tafrika, wanda take bambanta tsakanin wawul jama'a da kuma wawun wanda ya zo a kan faduwan wasali. Wato ya bambanta da na irin faɗin Allah, wa Allah wistaqamu, aga can wawun ɗan ɗauri ne a kan shi, saboda wawun ne na abin nan na wawul jama'a. Wannan kuma ishtarawu, saboda wawun ne na at-tafrika bainal wawil asliya wa hadhihi alwaw, bambance tsakanin wancan wawun din da wannan. To ma'anan ashira da aka ce ishtaru, sun saya, wasu suka ce ma'anarsa istahabbu, wato sun kaunaci kafirci, kamar yadda Allah yake fara a waje cikin fusilat, fastahabbu al'ama ala alhuda, suka zaɓi wato bata akan shiriya. Wannan shine tafsirin al-Imamu Qatada cikin malaman tabi'ai, kamar yadda Ibnu Jaririn ya ruwaito. Wasu kuma suka ce ma'anan ishtarau anan ma'anan shi al-istibdal, musaye, wanda dama musaye shine asalin ciniki, ka bada abin da wani yake bukata kai kuma ka anshi abin da kake bukata, sawa'un kuɗi zaka bashi ko wani kayan kuɗi. Ma'anan ciniki anan wato sun yi musaye, kamar yadda Allah yake cewa ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل, wanda ya musaye ya anshi kafirci ya bayar da imani, to wannan ya bata bata mafi muni. Allah ka tsare mu. Saboda haka a take dai sun bayar da shiriya sun karbi bata. To inda magana ta dauko wannan tattaunawar, shin dama can suna kan shiriya ne ballantana su bayar da ta anshi bata? Domin idan zaka sai abu, ai sai kana da abin saye din sanan zaka saya. Da aka ce ishtarawud dalalata bil huda, shin da suna kan shiriya ne suka ajiye ta suka dauki bata, ko ko dama can akan bata suke? Kaga idan muka dauki cewa dama can akan bata suke, to ma'ana cewa istahabbu, sun kaunaci bata, zata fi fitowa fili. Kuma akwai malaman da suka goyi bayan ta, wanda suke ganin cewa dama can ba su taba shiriya ba. Ibnu Jaririn ya goyi bayan wannan, saboda Allah yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minina, a cikin munafikai, a cikin mutane akwai wanda yake cewa yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, kuma da dai ba mu'mini bane. Allah ya bamu labarin wannan. Mun ji ajiya suna cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum, kaga su da kansu suna tabbatar da cewa ba su imani. Wanda kuma suka ce istibdal ne, su suka ce a'a, saboda sun taba zama muminai. A cikin munafikai akwai waɗanda san da suka yi imani da gaske sun yi imani, amma daga baya su ubayi dan salu suka rube su suka fita. Allah ya bamu labarin ire-iren su, kamar fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wato abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, kaga ayata tabbatar da da suna da imani idan suka yarda. Hakan ka dauki fadin Allah, zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim, zamu zo mu karanta ta a can gaba ko zalika bi annahum amun saboda sun yi imani thumma kafaru sannan suka kafirta fa tubi'a ala qulubihim saboda haka abinda zamu dauka shine su munafikai suna da halat mabambanta akwai munafikai waɗanda da farko sun yi imani na gaskiya sanda aka zo ana rige-rigen shiga musulunci a Madina to waɗannan sun shiga musulunci da gaske to wannan su ne mafi yawan wato flow members na ita aqidar munafircin daga baya sai su shugabannin munafircin su bai dan salul suka maida su kafirci to waɗannan su ne irin allan amanu thumma kafaru fa tubi ala qulubihim da gaske su kuma akwai waɗanda da dai ba su taba yin imani ba dama ko da suka ce sun fada da baki suka fada to su ne irin wanda Allah ya ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wadannan ƙarya suke ba su taba yin imani ba ko na rana daya su ne wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini wadannan gabaki ɗayan su sun hadu a cewa daga ƙarshe sun hadu akan munafirci wasu a cikin su da farko sun yi imani kafin imanin ya zauna a zukatansu shugabannin su jagororin su a bata sai suka halakar da su su kuma jagororin dama ba su taba yin imani ba koda na rana daya to kaga wannan ya hada mana zantutukan guda biyu ina fata mun gane a cikin wannan kwatance da aka yi cewa sun yi kasuwanci ne sun zabi bata sun sai da shari'a sun anshi bata akwai ababan lura masu yawa a ciki daga ciki na farko wannan aya tana nuna mana tsabaragen wauta ta munafikai kuma da Allah ya ce ala innahum humus sufaha wannan aya tana tabbatar da wautarsu babu wautar da ta kai mutum yana ganin ga shari'a ga bata ya dauki bata ya bar shari'a kamar yadda aka yi kwatance da kasuwanci babu dan kasuwa da zai ga abinda ake cin riba ya kisseye ya kama sayan wanda babu riba sai dai in ya kai matuƙa wajen wauta a ce da dukiyarsa da jarinsa zai tafi kasuwa inda zai yi sarin kaya ko ya tafi har ƙasar waje inda zai saro abinda zai ci riba mai kwan ya saro abinda ya san akwai riba sai ya saro abinda babu riba babu wani ɗan kasuwa da yake haka da ko zai yi haka to ya zama wawa in kusa maka na iya cewa ya zama taɓaɓɓe abinda sauran ƴan uwan shi ƴan kasuwa za su kala su ce wani an jefe shi za ce wani jifa ya kama shi ya je ya sai abinda ya tabbatar babu riba to shine wannan yana gwada mana tsantsar wautarsu wajen siyan abinda babu riba wanda ɓata ne Allah ka tsare mu na biyu yana nuna wato shagafuhum bid-dalal wato yadda suke da tsananin ƙauna suka zama fanatic akan bata suna da fanatism suna da wato ba da himma wajen halaka da yadda suke son halaka za su iya koda kasuwa ce suke yi su ɗauki jarinsu su zuba akan halaka abinda sun san ba za a samu riba ba sannan kuma yana ƙara tabbatar mana wannan zance na Allah yana ƙara tabbatar mana da ƙa'idar da muka ji a baya cewa so da yawa ana samun mutum yana kan wata bata amma Allah madaukakin sarki ya ki bashi damar shari'a har ya dosa ganin wannan ɓatar tashi a matsayin shari'a kamar yadda Allah yake cewa innahum muttakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun kafirai da munafikai suna riko da shaydanu shaydanu cikin aljanu da shaydanu cikin mutane suna yahudawan kenan suna riko da su kuma suna tsammanin akan shari'a su kamar da muka ji a jiya cewa wanda yake ainihin wato yana kan bata shine alladhina dhalla sa'yuhum wanda aikin su ya lalace fil hayatid dunya tun anan duniya hum yasubuna annahum yuhsinuna sun'a a lokaci guda kuma suna tsammanin wato suna kan shari'a dan haka dole mutum ya zama yana yawaita addu'a cewa Allah ya nuna mai shari'a a matsayin ta na shari'a ya bashi damar bi kada Allah ya bar mutum da dabararsa Allah ka tsare mu wannan yana nuna mana cewa wato shari'a ita take da riba bata kuma ba ta da riba ko da an ga ta samu riba a karon farko to asara na nan zuwa a ƙarshenta da kafirci da munafurci da bid'a da saban Allah ko da kaga mutun yana yin irin waɗannan abubuwan ko kuma yana cin riba a rayuwarsa to wannan riba temporary ce kuma Allah ya ce ba ta kan shari'a kuma lallai sai ƙarshen al'amari yazo wal aqibatu lil muttaqi saboda ka kada ka yaudaru da wani wanda yake kan bata ko yake kan bid'a ko yake kan saban Allah ko yake kan wato zindiƙanci kaga yana cin ribar rayuwarsa yana samun abin da yake nema na daukaka ko na arziki ko na shahara ko kuma maganar shi ta samu karbuwa a cikin mutane inda ya tabbata wannan magana bata ce to karka yaudaru da wato samun tagomashin da take yi ana nan za ta zo ta fadi warwas insha Allah wannan kenan game da wannan aya sai Allah madauki sarki yace mene masaluhum
masaluhum kama alladhi istawqada falamma adma
Allah madaukakin sarki yace masaluhum kamasalil ladhi istawqada nara misalin su kamar misalin wanda ya sha wahala ne wajen hura wata wuta falamma adaat ma haula yayin da ta haskaka abin da yake kewaye da shi zahaballahu binurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su wata rakahum kuma ya bar su fi zulumatin a cikin duhai la yubsiruna ba sa gani yana daga cikin al'ada alqur'ani mai girma shine yawaita buga misalai wata kila zamu iya cewa daga farkon qur'ani zuwa nan wannan shine misali na farko da muka gani duk mai karanta alqur'ani zai ci gaba da ganin misalai iri daban-daban wa daraballahu mathalan darabalakum mathalan kaza 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 masalu kaza masalu kaza karshe har Allah madaukakin sarki zai tsayawa da kafirai hujjarana alkiyama yace wa darabna lakumul amsal ai mun bubbuga muku misalai kala daban-daban haka Allah yake cewa a wani waje wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illa alalimun wacan nan misalai wancanan ka misalai da muke buga su wa mutane amma babu mai gane su sai masu ilimi saboda kaza mai karanta alqur'ani zai ci karo da misalai iri daban-daban waɗanda har Allah madaukakin sarki a wani waje kamar da zamu zo mu ji da ya buga misali yahudawa suka kawo shubha cewa ya ake buga irin waɗannan misalan shine Allah yake cewa inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin kunyar buga misali ko da dan kankani ne akan sauro shine ba'uda ko fama fawqaha ko abin da ke sama da shi wannan misalin da Allah ya buga yake cewa masaluhum misalin waɗannan munafikai kamar misalin ladhi istawqada nara kamar misalin mutumin ne da yayi ta kokari istawqada a cikin shi akwai ziyadatu alif wa sin wa ta wanda yake nuna wato yin aiki wurjanjan daban yake da a ce awqada nara ya hura wuta ba tare da wata wahala amma istawqada nara ya sha wahala wajen hura wuta wataƙila wurin ya jike wataƙila itacen bai da bai bushe ba wataƙila bai da wadataccen kalanzir wataƙila ashanar shi ta lalace sai da ya ta wahala kamar yadda mata suke sanda suke hura wuta a irin kitchen na gargajiya wanda babu kayan aiki shine istawqada nara ya sha wahala wajen hura wuta da ya hura ta ta tashi falamma adaat ma hawlahu yayin da wannan wuta ta haskaka abinda ke kewayen shi zahaballahu binurihi sai Allah ya tafiyar da hasken wata rakahum yabassu fi zulumatin la yubsiruna a cikin duhai zulumat wato jam'ul jam'in asalin kalma shine abdulam abdulam duhu guda daya sai a ce zulumat ana mishi damma guda biyu zulumatun wasu masu karatu kamar amash yana karanta da zulmatun da sukuni akwai wasu ma masu kira masu karanta da zula zulamat da ana karanta shi haka ko dai zulumat ko zulmat ko zulamatun jam'ul jam'i ake ce mishi a wajen malaman arabiya, wato jam'in abinda dama can jam'i, kuma aka ce du to wani ismul jam'i ne, wato bai da kwaya daya, eh to sai kuma aka maida shi dulumat, sai zama kamar da na fasara da Hausan sakwatanci duhai, wataƙila a Hausan mu ta zariya bamu da wannan kalma, wallahu a'lam. Ibn Abbas radiyallahu anhuma da yake fasara wannan aya yake cewa hadha matalun darabahu Allah lil munafiqi, wannan kwatancan Allah ya buga shi ne dan a fahimci munafikai, annahum kanu ya'tazuna bil islam, da sun samu daukaka da suka bayyana shigar su musulunci, fayunakihumul muslimuna, sun zo sun faɗi kalmar shahada, saboda ka tsakanin su da musulmai akwai auratayya, akwai zumunci na addini, wayuwarifunahum, suna gadan juna, wayuqasimunahumul fai'a, ana raba ganima a basu, falamma matu, a haka suka rayu suka mutu a zahiri kaman musulmai, ana musu hukuncin musulmai, a ba su aure a karɓa daga gare su, a bi su sallah, a yi sallah a bayan musulmi, in an je jihadi a raba da su a ba su, ba a tsangwama su, suna cikin innamal mu'minuna ikhwa a zahiri. Falamma matu, yayin da suka mutu, salabahumul islama, sai aka kwace musuluncinsu, aka tuɓe musu musulunci, salabahum bil islami, aka tuɓe musu musulunci ga baki ɗaya, Allah maɗaukin sarki ya tuɓe musu rigar musulunci, suka zama cikin ƴan wuta. A nan duniya sun yi enjoying duka privileges da rights na musulmai, amma saboda musuluncin baya cikin zuciyarsu, to ba za su yi enjoying ko da kwaya ɗaya cikin damamakin musulmai ba. Za a yi tunawa a baya mun ambaci cewa wasu daga cikin sahabbai sun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama cewa a kashe munafikai, ya ce a'a, kar a je a ce ina kashe sahabbaina, wato a bar su da hukuncinsu na zahiri, a bar zukatansu ga Allah, saboda a wanda ba su sani ba suke gefe suna masu kallon sahabbai ne, da su ake shiga, da su ake fita, da su ake jihadi, da su ake zaman sulhu, in an zo kirga yawan musulmai a Madina za a kirga da su, alhalin zukatansu babu wannan musuluncin, sai dai mene, sai dai wannan dattin da Allah ya ce fi qulubihim maradun, akwai ciwo a cikin zukatansu, Allah ka tsare mu daga wannan mummunan ciwo. Saraka Ibn Abbas, wannan ita ce fassararsa. Al-Imam Ibn Jarir rahmatullahi alayhi ya ruwaito daga Ibn Abbas din da ila yau, da kuma sahabi Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda shi ma, da wasu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bada labari, suka ce an samu wasu mutane ne cikin mutanen Madina sun musulunta a farkon dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina, suka ce thumma nafaqu, daga baya sai suka koma sauran munafikai, sai misalin su ya zama kamar misalin mutumin da ke tafiya a cikin duhu, yana cikin duhu sai ya hura wuta don ya ga haske, bayan da ya ga hasken ya gane ga inda hanya mai kyau take inda zai bi, ga kuma inda akwai kaya inda ya kamata ya tsallaka ko ya taka tsantsan, yana son zai ci gaba da tafiya kawai sai kuma hasken ya kare, da haka yanzu bai san ina zai taka ba, bai san ina ne in ya taka zai taka wuri mai kyau, ko inda in ya taka zai taka wuri mai kaya. Wannan shine misalin su da abin da zai faru da su a ainihin wato a lahira. Tun anan duniya da suka daina musulunci sun daina sanin abin da yake na gaskiya, abin da yake na halas ko na haram, abin da yake na shari'a ko wanda ya saba mata, sun daina ganin hasken da ke cikin addinin musulunci. Ranar alkiyama kuma ba za su ga haske wanda musulmai suke samu ba, shi sa ranar alkiyama har mun ji a baya za su dinga cewa unduruna naqtabis min nurikum, cikin suratul hadid za su ce mu'mine don Allah ku dan dakata mana mu dan samu hasken da kuka samu, sai a ce qilar ju'u wara'akum faltamisu nura, kaga kamar yadda aka ce anan zahaballahu bi nurihim, haka ran alkiyama za su ce unduruna naqtabis min nurikum, haske din ba za su samu ba. To anan har ila yau akwai wani abun lura wanda ya kamata mu lura a game da balagar wannan ayoyi, wannan ayoyi tana daga cikin ayoyi masu dimbin fasahar zance a cikinsu. Kun ga Allah madaukakin sarki ya fara da cewa
مثلهم كمثل الذي استوقد مثالن سو كمان مثال متن ني الذي استوقد نار wanda ya kokarin gura wuta yanzu kuma ana magana akan mutum daya allazi istauqada nara Allah yace falamma aba'at ma haulahu yayin da wutar ta haskaka abinda ke kewaye da shi mutum daya daga nan kuma kawai ma haulahum kai ko ma haulahum falamma aba'at ma haulahum yayin da wutar ta haskaka abinda ke mene ke kewaye da su kaga an tashi daga mutum daya an dawo ha mufrad ne go aba'at ma haulahu okay can gaba ne zahaba Allahu bi nurihim aba'at ma haulahu zahaba Allahu bi nurihim yayin da wutar ta haskaka abinda ke kewaye da shi sai Allah ya tafiyar da hasken nasu wato da ana magana akan mutum daya shine allazi istauqada naran falamma aba'at ma haulahu dukanan zance akan mutum daya sai kuma Allah ya ce zahaballahu binurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su me ko a ce hasken shi azad ma haulahu zahaballahu binurihim sai kuma Allah ya ce watarakahum kuma ya bassu fi zulumatin la yubsirun kaga nurihim tarakahum yubsirun duka wannan jami'i can kuma allazi istauqada da haulahu duka mufradi daga mutum daya da aka ambata azibi uku ya juya zuwa mutane da yawa azibi uku to wannan sai malamai suka ce abinda haka yake nufi shine yadda al'amarin munafurci ya fara daga wani mutum kwaya daya Ubay ibn Salul shine ya fara kawo theory na yin munafurci amma kuma daga ƙarshe suka samu cincirin dan al'umma a wuri guda da sun bi shi akai wannan yana nuna mana yadda barna take farawa mutum ɗaya zai iya kirkirar ta amma idan ya iya nasarar yada ta to kafin a ankara sai ga mutane da yawa sun yi tarayya da shi akai shi yasa har kullum ake so a gintse barna kafin ta tashi suka ce daga cikin ma'anar wannan udul din wannan deviation din a wajen amfani da pronoun yana nuna cewa barnar ta fara ne daga kan mutum daya amma kuma bayan wani lokaci sai kuma ta yadu ta hau kan mutane da yawa kuma yadda shi ya faro cikin asara haka kuma mutanen shi suka yi tarayya da shi a cikin wannan asara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tankiya kullun akan yada barna Allah yake cewa la tusrifu fil ardi ba'da islahiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna sunnatan sayyi'atan duk wanda ya kawo mutane wata barna kwaya daya falahu wizruha wizru man amila biha barnar ta shi ce zai samu zunubin ta da zunubin duk wanda ya aiki da ita shi yasa yake da muhimmanci a garuruwan mu da anguwannin mu da inda muke rayuwa ya zama mai kokari mu ga mun gintse barna tun kafin ta yawa idan ta riga ta yadu shikenan kafin ka ankara sai kaga ta zama ko ina da akwai ta kamar yadda muke ganin misalan barna iri daban-daban ga sanan waɗanda sun riga sun yi da za a iya tracing din wato tarihinsu za a tara wani mutum ne kwaya ɗaya ya fara yi ni kamar mutanen makka da suka shahara da botar gumaka kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne kwaya ɗaya a cikin mutanen makka ɗan kasuwa ya tafi ƙasar yaman ya ga ana al'adar botar gumaka sai ya siyo gunki shi ma ya zo da shi bayan suna kan addinin Annabi Ibrahim addinin Annabi Ismail sai su gunki shi ma yago ko sai fara botarsa kowa ya gani a gurin sai ce ya haka sai ce ai na je gari kaza ne naga ana yi ko ni ma na kwaikwaya so daga nan kafin a ankara cikin yan shekaru duk mutanen makka kowa yana da gunkin sa akwai na gida akwai na gari akwai na family kowa har ma mutum ya da personal gunkin sa a daikin sa haka barna take shine daga cikin abin da ke cikin wannan latifa ta wato ambatan wannan dama'ir da canza su kamar yadda Allah yake ba mu wani misali kamar yadda yake cewa ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kallazi yughsha alayhi min al-maut kalli wannan kuma ra'aytahum sai ka gansu su da yawa yanzuruna ilayka su da yawa
taduru a ayunuhum su da yawa aganin ma yanzuruna taduru a ayunuhum yanzuruna ilaika ra'aitahum su da yawa yanzuruna su da yawa taduru su da yawa amma sai aka Allah yace kallazi yughsha alaihi min almaut kamar mutun daya wanda mutuwa ta zo mishi yanzu wannan kuma kaga an juye misalin daga mai yawa zuwa kadan an ambaci su da yawa a irin kallon da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma da aka zo kuma sai aka ce kamar mutun daya wanda mutuwa ta riga ta zo mai wannan me yake alamta maka yadda wato ake ganganko a wajen barna amma kuma idan wani yazo halaka a cikin barna sai kowa ya janye bashi jiki kamar yadda koda wasu suna taya ka wata barna kuna ta yi da za a zo a ce za a kwamu shi kowa zai ce ba ruwan shi kamar idan mutuwa ta zo duk taron mutane kowa ta kan shi kawai yake za ta dauki wanda ta ne dauka babu wanda zai ce ta hada da shi ta dauka saboda ka barna haka take kar ka sake ka zama wato kana da hannu a cikin ta domin kuwa yin hakan ƙara fadada al'amarinta ne yin hakan ƙara san mata ta goma shine sannan kuma in ka tashi daukan zunubi zaka dauki zunubin kanka da zunubin duk wanda kai sanadiyar barnar ta kai gare shi Allah ya tsare wannan ya daga cikin abin da ke cikin wannan aya na ainihin wato a fasahar zanci akwai wani har ila yau Allah madaukakin sarki idan muka lura da yace a allazi istauqada nara wanda ya nemi zai hura wuta falamma abaat yayin da haske yazo ya haskaka inda yake sai aka ce zahaballahu bi nurihim ba a ce zahaballahu bi dawihim ba ko bi narihim akwai uba guda uku a wajen akwai annaru ita ce wutar wata ke bayar da abubuwa guda biyu takan bada abdaw haske da kuma annur shi ma haske ne to wannan hasken guda biyu daban-daban ne kamar yadda Allah yake cewa wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran hasken da ke tare da rana ana ce mishi diya'u saboda haske ne amma akwai zafi tare da shi to shine falamma aba'at ma hawlahu ta haska abin da ke gefen sa yana ganin haske kuma yana jin zafin wutar amma hasken da ke tare da wata shine an-nur shi babu zafi a tare da shi shi sanyi ma yake da shi to da Allah ya zo dauke abin da aka dauke na amfani sai aka ce zahaballahu bi nurihim sai aka dauke haske wanda yake mai tare da ni'imar wato aka bar shi da zafin wuta aka bar shi da zafin wuta da warin hayaki to wannan shine abin da ya faru da munafiki a aikace ya haskaka wuta kamar mutumin da ya haskaka wuta dan ya ga hanya sai kuma ya ainihin rasa wutar ya rasa hasken wutar amma kuma yana jin zafinta ya rasa haske mai ni'ima da wutar ke bayarwa amma kuma yana jin ainihin wato zafinta shine zamu ga cewa al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin wato al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib yake cewa fadin Allah zahaballahu bi nurihim yace wa lam yaqul bi narihim Allah bai ce ya tafiyar da wutar ba sai yace ya tafiyar da hasken bi annan nara saboda ita wuta fi hal ihraqu wal ishraqu tana iya konawa kuma tana iya bada haske fa zahaba bima fihi al ida'atu wal ishraq sai aka cire abin da ke haskakawa wa abqa alaihim ma fihi al adha wal ihraq aka bar musu abin da yake yana da cutarwa yana konawa yace wa kadhalika halul munafiqina wannan shine yadda munafikai suke zahaba nuru imanihim bin nifaqi hasken da ke cikin imanin su ya lalace ya tafi tare da munafurci da mai gurbin sa domin da mai shi haske wannan hasken da Allah yake yawan ambato wahayin Allah haske ne kuma da Allah yake cewa wattaba'un nura allazi unzila ma'a to wannan hasken sannan imani haske ne wannan hasken na imani shine ya tafi sai ya bar munafurcin wa baqiya fi qulubihim hararatul kufri hasken da ke cikin zuciyarsu na imani dan kadan da suka samu ya disa shi ya bar su
abin da ya sura a cikin zuciyarta su shine zafin kafirci kamar zafin wuta wa shukuk da zafin shakka wa shubuhat da zafin shubha tagli fi qulubihim suna tafarfasa a cikin zukatunsu suna jin bakin ciki da tunkuru suna hasada suna fatan musulmai su samu matsala wa qulubuhum qad sulliyat bi harriha wa adaha wa sumumiha abinda ya kewaye zukatunsu shine zafin wuta da cutarwarta da tartsatsinta wa wahajiha fid dunya da ainihin warinta a nan duniya fa aslaha Allah ta'ala iyahu yawmal qiyamati kuma sai Allah ya sa su a cikin wutar ranar alkiyama kamar yadda muka ji fadan Allah cewa innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar a wannan ita ce maganar al imam ibn qayyim al jawziya a cikin al wabil sayyi haka idan muka dauki tafsirin mala abakar gumi Allah ya gafarta mishi raddul azhan shi ma yana yin magana yake cewa annurul maqsudu bil iqad shi haske shine abinda aka nufata wajen hura wutan shine hura wutan ba ya hura dan ya ga sanama ko ya dafa ruwa bane ya hura ne dan ya ga haske fa ba qawfi zulmatin wa khawfin wa baradin sai Allah ya tafi da hasken ya basu cikin duhu da tsoro da jin sanyi walam yaqul bi dawihim Allah bai ce zahaba Allah bi dawihim ba likai la yakunna ibqa'u ma yusamma nuran saboda inda an ce zahaba Allah bi dawihim sai aizatan cewa akwai wani haske da ya saura idid daw'u ablagu minan nuri domin hasken da ake cewa abdaw wanda ake gani tare da rana yafi girma fiye da hasken farin wata fa innal gharaba idhabun nuri anhum bil kulliya malama ka gume ce saboda manufar shine ya zama ba su da wani haske suna cikin duhu ne dilin dilali wannan yana cikin maganganun da malamai suka yi game da fito da abin da ke cikin wannan aya na sirrin zance na fasaha abin yana da yawa ba zai yi mai ta magana akan shi a wannan yanayi ba sai Allah yake cewa summun bukmun umyun na'am Allah ya ci gaba da cewa summun sun kasance wato kurani bukumun kuma sun kasance bebaye umyul sun kasance makafi fahum la yarji'una ba sa dawowa sun riga sun tafi ba sa dawowa as-sum daga as-samamu shine asalin kalma as-summu jam'i na as-sammu shine kurma wanda abin nan dinsa sense dinsa na ji ya lalace baya jin magana ana cewa asammu guda ɗaya kenan daya kuma a ce summun ko a ce summanun shine wato kurani bukmun daga albakam ko guda ɗayan shi ana ce mishi abkam ana cewa abkam daya kuma bukum shine wanda baya lalacewa kunne kuma harshen shi ma ya lalace shine bebe kenan ko wato wanda harshen shi ya lalace bai iya magana kuma an faɗa baya ganewa cutarsa ta fi tsanani fiye da cutar wancan na farkon sannan kuma umyun shi kuma jam'i ne na a'ama shine makafi wato ba sa ji kunnan su baya ji bakin su baya iya magana kuma ainihin wato idanun su ba sa gani kaga wannan ya kai matuƙa wajen buga misali na halin da suke ciki a nan duniya halin munafikai ta fuskar ƙaryata Allah sun ƙaryata abinda idan su ya gani na mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan su ɗaya yake da bululu wanda baya gani sun ƙaryata abinda suka ji da kunnan su na ayoyin Allah madaukakin sarki da haka kunnan su bai da bambanci da kunnan kurma sannan kuma sun kasa furta kalmar shahada wanda take cikin zuciyarsu da haka bakin su bai da bambanci da bakin bebe sune saboda ƙaryatawa wallazina kadzabu bi ayatina Allah ya ce summun bukumun fid dhulumat dama suno ibini akwai waɗannan wanda Allah ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'una sune munafikai akwai kuma kafirai summun bukumun umyun fahum mene la yasma'una ko summun bukumun umyun fahum la ya'qiluna wanda su kuma ba su da hankali ne ga baki daya waɗannan su sun riga sun tafi ba za su dawo ba wato sun riga sun yanke zumunci da duk wani abu na nagarta ko na imani su kuma asalin kafirai iyayen gidansu ba su ma da hankalin da ko sun so su gane za su gane Allah madaukakin sarki anan yana bayyana mana ci gaban sifofin su wacce sifa ta farko da aka buga misali game da al'amarin su shine wato sun kasance sun zaɓi bata akan shari'a dan haka Allah ya ce mana ba sa kan shari'a bayan nan kuma Allah ya buga mana misalin su da misalin mutumin da ke cikin duhu har ya samu hasken da zai gane hanya daga baya kuma hasken ya tafi ya bar shi saboda haka ya koma cikin duhun sa ya koma cikin batar sa sai Allah ya sake cewa su din nan ga halin da suke ciki sun munne kurame ne bukumun ne bebaye ne umyun ne makafi ne su al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake cewa wasummun jam'u asam jam'i ne na kalma asam yace allazi la yasma'u shine wanda baya ji lakinnahu huna laysa ala sabilil itlaqi amma nan ba ana nufin wanda kwata kwata baya ji ba bal urida bihi shay'un mu'ayyan ana nufin wani abu na musamman wato ba kurma da ka sani wanda yake da rashin lafiya da ta hana shi ji ba wanda ake nufi anan ayhum summun anil haqq su sun kurmance gaskiya ce ba sa saurare hum la yasma'una ba sa jin gaskiya wal muradu nafi sam'i al ma'anawi wato ba wayan an fada ba za su ji ba amma jin baya musu amfani shine jin baya musu amfani kamar yadda aka ce wani yana da kunnan kashi ko baya jin magana ba ana nufin kurma ne wanda maganar da muke baya ji ba a'a yana da lafiyayyen kunne kuma in an yi magana zai gane me ake fada amma yana da kinji yana da kunnan wato rashin ya ansan magana yana da zuciya ta kin amsan magana ko bahaushe ma sai ya ce wani bai jin magana daban yake da a ce wani kurma ne kurma wanda yake da ɗabi'a ta kurmantaka yace fala yasma'una wal muradu nafyu as-sam' al-ma'nawi anhum wa huwa as-sam'u an-nafi'u shine ji wanda ke da amfani lal hissi ba wannan jin da muke yi ba wal idraku akwai ji na idrak na organ din yana aiki akwai kuma ji na bayan kaji shin abinda ka ji na gaskiya yana maka amfani shin kana aiki da shi da anna kulluhum yasma'una alquran so dukkanin suna jin arkanta alqurani wa yafhamuna ma'anahu in an karanta suna fahimtar me yake nufi lakin lamma kanu la yanfa'una bihi yayin da yake zama cewa la yaqna'una bihi ba sa gamsuwa saru kasummil ladina la yasma'una sunan ba su da bambanci da kurame wanda ba sa ji wannan kaman fadin Allah mai sarki da yake cewa wala takunu kal ladina qalu samina wa hum la yasma'una kar ka zama kamar wanda suka ce mun ji alalin ba sa ji wato ba sa amfanuwa ba sa gamsuwa da abin da suka ji na ɗaya kenan malam Uthaymeen ya ce wa bukmun jam'u abkam wa huwa alladhi la yantiqu shine wanda bai magana wal muradu annahum la yantiquna bil haqq ma'anarsa anan shine ba sa fadan gaskiya wa innama yantiquna bil batil ƙarya kawai suke fada da aka ce kuma umyun malam Uthaymeen yake cewa jam'u a'ama wal muradu annahum la yantafi'una bima yushahidunahu min al-ayat ba sa amfanuwa da abin da suke gani na ayoyin Allah allati tazharu ala aidir rusul alaihi salatu wassalam ayoyin da Allah ya bayyana a hannun annabawa ba sa musu amfani fa hadha wadannan fa bi hadha suddat turuqul haqqi amamahum sanadiyar ba sa jin gaskiya ba sa fadan gaskiya in sun ga gaskiya ba sa yadda gaskiya ce wannan yasa aka katange hanyoyin samun kaiwa ga gaskiya zuwa gare su sune hanyoyin imma masmu'un wa imma mashhudun wa imma ma'qulun ita gaskiya ko dai ka gani da idanka ko kuma ka ji da kunnanka ko ka fahimta da basirarka wa hum la yasma'un su ba sa saurarawa wala yashhadun ba sa tsayawa su kalli gaskiya wa kadhalika aidan la yu'khadhu minhum haqqun saboda haka ba za a samu gaskiya tare da su ba li'annahum la yantiquna bil haqq tunda ba sa furtawa li'annahum bukumun haka Allamatul Uthaymeen ya fassara wannan wajen Allah ya gafarta mai ita ma wannan ayar tana da fa'idoji masu matukar yawa. Daga ciki akwai, kamar yadda muka faɗa, yana bayyana mana wato kyakkyawan zubin harshe na zancen Alkur'ani mai girma. Idan Alkur'ani ya buga mana misali da ya shafi abin da yake abstract, sai aka buga misalin shi da abin da yake concrete wanda ake iya gani. Misalin shari'a da ke cikin hankali ko zuciyar ɗan adam, shi aka buga da misalin haske. Misalin bata da ke cikin zukatan wato munafikai, shi aka buga da misalin duhu wanda yake maye gurbin hasken da aka ɗauke wuta. Haka aka buga mana wannan misali wanda yake ainihin wato ya kai matuƙa wajen nuna wato ƙwarewar Qur'ani wajen tsara zance. Wani malami da ake cewa Amr ibn Murra, cikin malamai ne cikin tabi'ai, yake cewa duk sanda na karanta wata aya wanda a cikinta aka ambaci wani misali, sai na ga na kasa gane misalin, yace sai in fashe da kuka. Kamar da Ibn Abi Hatim ya kawo cikin tafsirinsa, aka ce mishi me yasa kake fashewa da kuka, yace saboda Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Idan na kasa gane misalin, to na san bana cikin malamai kenan, bana da ilimi. To da Allah yace babu mai gane misalan da Allah yake bugawa cikin Alkur'ani sai masu ilimi. Yace to in na karanta wani abu na cikin Alkur'ani na kasa ganewa, sai in kama kuka ina cewa oh, ashe har yanzu ni jahili ne. Allah ka tsare mu. Saboda haka makasudin da yasa aka buga wannan misali shine kamar da muka ambata, dan a tantance tsakankanin abin da yake na gaskiya wanda ke tare da muminai, shine Alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sune haske. Sune haske a nan duniya, kuma sune haske a alkiyama. A tantance su da abin da yake ɗayan ɓangaren, shine watin duhu da rashin tabbas da tsoro da zafi wanda yake tare da munafikai da su da ma'abotansu. Al-Imam Ibn Qayyim yake cewa a cikin littafinsa mai suna Ilamul Waqi'i na Rabbil Alamin, cikin juz'insa na biyu yake cewa duk abin da kaga ya zo a cikin Alkur'ani na misalai, to babu wanda ke gane su sai masu ilimi da hankali. Yace domin kwatanta abu ne da ɗan uwansa a wajen hukunci, da kwatanta su a wajen yanayi, da kuma ƙoƙarin wato kusanto da abu kusa don ya zama da cewa kowa ya fahimce shi, alhalin da yana nesa ba a iya fahimtarsa. Har ila yau wannan aya, wani ayu guda biyu suna tabbatar mana da hukuncin ƙiyasi. Ashe ya halasta a yi kwatance wajen karantarwa ko wajen gane hukuncin wani abu, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya yi wannan kwatancen. Shi alƙiyas ɗaya ne daga cikin hanyoyin gane shari'a a wurin malaman usulul fiqhi, wanda akwai tattaunawa mai tsayi a tsakankanin malamai game da shi, nan ba muhallinta ba ne. Amma dai a taƙaice, ayar da take buga mana wannan misalin tana nuna halascin buga misali domin darasi ko hukunci ya fito fili. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa su munafikai babu haske a cikin zukatansu, babu imani a cikin zukatansu, kuma yana fito mana da al'amarin batarsu a fili, cewa Allah ya riga ya basu wata rakahum fi zulumati, Allah ya riga ya fita sha'aninsu, Allah bai da sauran wani business da su. Duk wanda ya samu kanshi a cikin hali na munafurci irin wannan na zandaka, to Allah bai da wani al'amari da shi, ya riga ya gama halaka. Shi sa aka ce tarakahum fi zulumati, Allah ya basu cikin tsananin duhu wanda ainihin wato ya riga ya game su gaba ɗaya. Za mu tashi a kan faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, au ka sayi min sama, na'am, bismillah.
Au ka sayi min sama
نعم
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
والله
محيط بالكافرين.
الله يجي أو كصيب من السماء كوكما أنا فسر أجي كوكما وأجي دكما مثال سوء kamar sayyibin minas sama'i, wani mamakon ruwa da ke zuba daga sama, fihi zulumatun, wanda a cikin ruwan akwai duhwai wa ra'adun akwai kwarankwata wa barqun akwai walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi adhani suna sanya ɗan yatsunsu cikin kunnuwansu hadaral mauti saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin ubangiji mai kewayewa ne da kafirai wannan aya insha Allah ita za ta zama matashiyar karatunmu a gobe a darasinmu na bakwai saboda lokaci ya riga yayi halin nashi akwai tambayoyi da aka kawo bari mu amsa wasu daga cikin su mu cike abin da ya saura na kawunin cibiyar wannan ya tambaya game da wai kuɗi ko dukiyar da is mandatory ai musu zakka kuma wa za a ba kuma nawa za a ba za a bayar shara musulunci ta kaida abin da ake wa zakka akwai kuɗi wato kuɗi farin kuɗi cash akwai kuma zakata wasu nau'in dukiya kamar kayan noma akwai zakata nau'in dukiya kamar wato shanu da tumaki da awaki akwai kuma zakata abin da ake cewa urudut tijara kayan kasuwa idan kuɗi ne asalin abin da ake zakka da kuɗi shine dinari 20 mafi karancin dinari 20 wanda dinari 20 ana converting din shi zuwa gram 87 ko wani abu makamancin haka na zinariya idan aka yi converting din sa zuwa wannan wato gram 87 da wasu ƴan matsabbai na zinariya shi ake sake converting zuwa value din shi a kasuwa na naira ko dala daga nan ake gane nisabin zakka saboda ka yana iya hawa ko ya sauka ina jin a yanzu wajen miliyan 12 ne minimum 12 oke akwai sharan mago na yake ne sai ga yana miliyan 12.7 ashe ma ga sharan miliyan 12.7 idan mutum yana da ita daga nan kuma fasa'idan da abin da ya dauru ya zama ta kai shekara daya gangan a matsayin haka ba za a fita mata da zakka zakkanta kuma shine ko dai 2.5% ko kuma 1/40 da abu dai ne 2.5% na abin da ka mallaka ko kuma 1/40 shine za ka fitar mata da zakkarta idan kuma kayan kasuwanci ne su ma haka za a lissafa kudinsu value dinsu a kasuwa ba value din da ka siyo ko abin da kake saki za ka sayar ba wato abin nan dinsu value dinsu da ka saki shi za a lissafa idan sun kai su ma a san da suka shekara a fitar musu da irin wannan shi kuma kayan noma daga ausiki 5 wanda galibi yakan yi kamar buhu 6 na abin da yake abinci da mutane suke rayuwa a kansa kuma ake iya ajiye shi dangin shinkafa da alkama da masara da gero da dawa da dabino da sha'iri da makamantansu shi kuma ana fitar da wato 1/20 ga wanda ya yi noma na ainihin wato rani ko 1/10 ga wanda ya yi noman damina idan kuma dabbobi ne idan shanu ne ko raƙuma daga wanda ya mallaki saniya 5 ko raƙumi 5 afuwan da wanda ya mallaki raƙumi 5 zai mishi zakka idan raƙuman nan suna kiwo ne a cikin arzikin Allah wato suna zuwa daji su yi kiwo haka awaki daga 40 da su da tumaki idan suna bin daji ne su yi kiwo amma idan kiwo ne irin na zamani wanda ake killacewa kai kake sai musu abinci to wannan ba sa cikin wanda yake musu zakka a matsayinsu na dabbobi sai dai a musu zakka a matsayinsu na kayan kasuwanci ku mun gane yanzu sun zama kayan kasuwanci kamar yadda mutanen da suke da gidajen gona suke da shanu da tumaki da awaki da kaji da waye duk ana kasuwanci da su ne ana production ne ana siyarwa kaga amma ba sa zuwa daji su yi kiwo abinci ake sai musu a ajiye likitoci a ba su magani a yi ba su waye to wannan ba za a musu zakkan dukiyar dabbobi ba sai dai zakkan kayan kasuwanci zantuka ne dai masu yawa da malamai suke wannan shine abin da yake tunawa a yanzu wallahu a'lam ko da dukiyarka bata kai zakka ba yana da kyau ka dinga yin sadaka tarkace kai dukiyarka bata kai ba shikenan ba ruwanka da zakka ka dinga yin sadaka saboda sadaka tana maganin musibu da yawa zakka dinnan jama'a wanda bai yi ta ba ranar alkiyama zai gane kuran shi sosai ba saboda haka a kula masu kudi a dinga yin zakka yace wai wa za a ba wanda za a ba ɗaya daga cikin mutane guda 8 da Allah ya ambata wanda yake ci musu al-asnafu 8 inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha amma asali a kaidar zakka mutum in ya fitar ba da kanshi yake bayarwa ba ya kamata a ce akwai sa'i na gwamnati wato kamar yadda ake da tax collector idan ka fitar da haraji ai akwai hukumar da take an sawa gwamnati haraji a kaidar harajin ya kamata a ce dama an yi ayyukan da za su amfana al'umma ne kai a matsayinka da kake biyan haraji na individual ko na abin hawanka ko na kamfaninka ba kai za ka yi deciding me ra'ayi da shi gwamnati take deciding me ya kamata a yi in ma tana yin kenan ko to haka ya kamata a ce shi ma zakka ba kai za ka yi deciding wa za a ba ya kamata a ce akwai sa'i wanda yake karɓa ya tara sannan sai a ga cewa inda ya kamata a bayar a jihohin da suke da shari'ar musulunci a arewa za ka ga suna da irin hukumar zakka da waƙafi suna waɗannan ayyuka kuma ko a inda babu ya kamata a ce muna da initiatives na kwamitoci na anguwa na garuruwa na masallatai na ƙungiyoyi wanda za su iya karɓar zakkokin mutane su tara don a raba su yadda ya kamata ga wanda suka cancanta a basu wallahu a'lam wai me implication na mutum ya dinga fassara tafsir ɗin nan da ake yi zuwa mother's tongue to ba sai me yake ne mother's tongue ba ko abin da muke faɗa a linguistic mother's tongue yake nufi yana aika wasu ina ganin ai hakan duka yada addini ne kamar tafsirin nan da ake ko wani makamancin sa kai kuma kana da technical know how da zaka iya fassara shi zuwa wani yare da yaren da kai kake ji ko yaren da wasu ka suke ji ka tura musu ai duka ƙara yada addinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan yana tambaya akan wani suna wai Aira AYRAH wai mai asalin shi a musulunci to wannan sunan dai asalin shi ba sunan musulmi bane sunan yana da latin origin ne amma ma'anar shi ba mummuna bace Aira yana nufin respectful ko honorable wato abin darajatawa amma ba larabci bane asalin shi a iya sani amma in mutum ya ga zai sa wa dan shi dai da mummunan ma'ana duk abu suna in ba shi da mummunan ma'ana babu inda aka ce dole suna sai da larabci tambaya ta biyu yace wai a ran nan na faɗi sunan wani sahabi wanda nace baya tambayan mutane komai har bulalarsa ta faɗi sai ya sauka ya ɗauka mun faɗi sunan shi shine Hakim ibnu Hizam ibnu Khuwailid wanda kamar zaka yi cewa ɗan uwan sayyidatina Khadija ne radiyallahu anha kuma ya kasance tun suna matasa abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 54 bayan hijira an ce shekara shi 120 a duniya yana da tarihi mai yawa daga cikin tarihin sa an ce ma a cikin Ka'aba aka haife shi wallahu a'lam wannan dai shine a takaice sunan shi kenan Hakim ibnu Hizam radiyallahu anhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين